الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا بد مرة بد سيد سعدوا ولا مسلاتي للبركة مسلاتي على محمد الجميع dake nan jihar Borno a garin Maiduguri a wannan yammaci na ranar Litinin 16 ga watan Ramadan. Hijiran Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 16 ga watan Ramadan, hijiran Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1429, wanda ya zo daidai da 15 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008, a inda muke cikin tafsirin suratul Hud. Kafin mu shiga karatun ayoyin da za mu fassara a wannan gaba, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai wanda yake tambaya a kan cewa shi tela ne kuma mata yake yi wa ɗinki irin na zamani wanda har ya saba wa addini, ga shi kuma ba shi da sana'a da zai ci abinci in ba wannan sana'ar ba, wato sai wannan aikin na dinka waɗannan kayayyaki. To shi ne yake tambaya menene hukuncin wannan sana'ar tashi. Babu shakka duk sana'ar da za ta taimaka a kan sabon Allah ba sana'a ba ce. Idan har ya kasance irin tufafin da za ka dinka tufafi ne wanda suka saba wa dokar Allah, to baka samu sana'a ba, saboda haka sai ka je ka nemi sana'a. Kuma tunda dai ka iya ɗinkin, don me ba za ka ɗinka masu kyau ba? Don me ba za ka ɗinka waɗanda mutanen kirji suke sawa ba, sai waɗanda mutanen banza suke sawa? Allah maɗaukakin sarki ya hana ta'awun ala al-ismi wal udwan, ya ce wa ta'awunu ala al-birri wat taqwa wa la ta'awunu ala al-ismi wal udwan. Saboda haka ba daidai ba ne ka ci gaba da ɗinka wa mata suturar da ba ta dace ba, da hujjar cewa ba ka da hanyar cin abinci sai wannan. Idan kai haka, to kana cikin waɗanda suke taimakawa a kan saba wa Allah da keta alfarma addini. Wannan kuma yana tambaya da cewa idan mutum ya ɗau azumi a Najeriya sai tafiya ta kama shi wata ƙasa, kamar misali Malaysia, sai ya samu a can sun sha ruwa, to zai sha ruwa tare da su ne ko yaya? Kwaye da gaske, ai duk inda kake hukuncinka yana daidai da hukuncin mutanen da ka samu. Saboda haka idan ka je can an sha ruwa shi kenan, inda za ka je masu sha ruwa ma dole ka haƙura. Kamar daga can ma in ka ɗauko azumi ka zo Najeriya ka samu mun sha ruwa sai ka sha, in ba mu sha ba sai ka haƙura sai mun sha. Kamar ɗaukin azumin da ake shi kansa, in ka ɗauka ka je wata ƙasa ka samu su a wannan ƙasar ba su ga, wato kai ƙasar ka an ga wata, saboda haka an ajiye azumi, amma can ba su ga wata ba. Saboda haka hukuncin inda ka samu kanka, ba ka da damar ka ce kai a garin saboda kai ɗan Najeriya ne, to ba za ka yi azumi ba sai da Najeriya, alhalin kuma kana cikin wasu mutane daban. In kai haka ka yi kuskure. Sai wannan shi kuma da yake tambaya cewa shin mafarki yana karya azumi ko baya? Azumin ne wannan maganar ko? Mutum ya yi mafarki azuminsa ba wannan yana nan bai kare ba. Yaya matsayin ɗaliban da suka zo NYSC? To za su yi ƙasar ne ko ba za su yi ba? Waɗanda suka zo gari ba kuma garinsu ba, jami'ar kuma za su bar garin, kwana nawa za su yi ƙasar ko kwana nawa za su yi a garin? Suna iya su yi ƙasar, iyakance ƙasar da kwanaki huɗu ko sama da haka, ko kasa da haka, ba wani ba ya da wani ƙarfan dalili a shari'a. magana ce ta wasu malamai kuma wasu malamai sun saba mata, saboda haka ko kwana nawa zai yi shi hukuncin sama, hukuncin kasar, hukuncin mai kasar ne matukar, bai ba da niyyar zama ya je wurin ba. To yake cewa idan liman yana ya riga ya gama tahiyya, to kai sai kai ma sai ka gama ne, ko kuwa a'a za ka bi shi? Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi, an ajiye liman ne ko an sanya liman ne don a yi koyon shi, saboda haka abin da ya yi shi za ka yi, ba daidai ba ne liman ya yi sallama har ya juyo kai kuma kana tahiyya ba ka gama ba, matukar dai tare da liman kake da zarar ya yi sallama shi kenan, kai ma sallama za ka yi, babu batu kuma ka ce za ka ci gaba da wani abu sai kai ma ka gama naka. Ya zama da kenan ba shi yake maka jagoranci, kai kake wa kanka jagoranci, wanda kuma wanda ya sabawa ka'ida ta bai ɗaya da manzo Allah ya sa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi. To sai wannan shi kuma da ya yi dogayen tambayoyinsa, me matsayin karɓar kuɗin fasika wanda cije maka take yin fasikanci, wato kuɗin da ake samu ta hanyar fasikanci haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kuɗin da karuwa take sa, kuɗin karuwa, wato kuɗin da karuwa take samu ta hanyar karuwanci, da kuɗin da boka yake samu ta hanyar bokanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka matukar dai wannan ita ce hanyar samun ka tabbata, kana da tabbaci, ko wataƙila ma ita ta yi ikirari, ta yi ikirarin cewa ita ga sana'arta, to bai halatta ka ci abin da za ta baka ba. Amma da a ce tana fashe-fashe misali, sai kuma ake tuhumarta da wani abin da yake ba daidai ba, ga tana yin sana'ar da take ta halatta shari'a, kuma sannan tana sana'ar da bata halatta ba, to a nan malamai suna cewa ba a hana cin kuɗin da ya fito daga hannunta. Wato wanda ya haɗa aiki na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba, kada ko amalan salihan wa akhara sayyi'a, to irin wannan malamai suna cewa ba a hukunci akan abin da ya bayar a ce ba za a ci ba. Har ba wasu daga cikin salaf suna cewa lalan bahna wa alaihi wuzur, mu za mu ci mu ji daɗi mu more laifin kuma yana kansa. Saboda haka idan har ta haɗa hanya biyu da ta neman kuɗi, to ba a haramta kuɗin da ya fito daga wajenta gaba ɗaya, amma in ya zama ba ta da wata hanya sai wannan, ko wani zama boka ne ba shi da wata sana'a sai wannan, to shi ne ake magana akan cewa a ƙaurace wa cin abin da ya bayar. Sai waɗanda su kuma suke ta magana akan karatun boko, cewa a yi karatun boko ko ka a yi, to wannan yana daga ɗaya dalilan, wato ɗaya daga cikin manyan masihun da suka auka a Najeriya ne a gurina, ta fuskar ilimi da ta fuskar addini, wato a zo a zauna ana tattauna a yi karatun boko ko ka a yi, kaga wannan mai da hannun agogo baya ne ma gaba ɗaya. Kuma abin takaici din, ba na so in shagaltar da kaina kuma in shagaltar da mu akan magana akan irin wannan, in banda wasu sun fiye lacin tambaya a kanta, amma maganar da take da asaratun min al-ilm, wato wasu malamai ne fitattu sanannu waɗanda suka san abin da suke yi suka zo da ita, shi ne take tsayawa ta tattauna. Amma wasu maganganu da wasu ruwaibina, wani ɗan kucukuma mai wanda bai san komai ba zai zo da ita, kuma a ɓata maka lokaci ka zauna kana wai tattauna wannan magana, ina ga duk wannan ci baya ne ta fuskar ilimi. Wato abin da za ka fahimta, galibi waɗanda duk suke tattauna wannan magana a cikinmu, za ka samu wato in ana ma magana ɗaliban ilimi, in ana cewa ɗullabul ilmi, sun fa ba su shiga cikin wannan sahun ba. Wallahi faɗa nake da gaske ba su shiga ba, ba wai da wasa nake ko wani abu ba, wallahi ba sa cikin ɗullabul ilmi. Mutumin da ba zai iya ajiye kalmar larabci daidai ba, in ka ba shi littafi ba zai karanta shafi daidai ba, kuma wai shi ne zai shiga wasu masa'il kibar, mas'aloli manya-manya wanda malamai wasu ma suke takawa kansu birki akan fatawa cikinsu. Ina tunawa Sheikh Salihul Fauzan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman duniya a yanzu, ba wai ƙasar Saudiya kawai ba, yana cikin hay'atul kubarul ulama. Kuma a yanzu bayan tafiyar su Sheikh Uthaymeen da kuma kamarsu, su ne waɗanda suke faɗa, su ne wanda duk ɗaliban ilimi suka tare a ƙarƙashinsu. Amma ina karanta wata fatawa tashi da ya zo kan wannan mas'ala, mas'ala ta za a shiga siyasa ko ba za a shiga siyasa ba, ya ce a bar manyan malamai su yi magana a kan, ya ce wannan a bar su jihad, jihad wanda suke muktasa zatul fatwa su yi magana a kan wannan, duk da cewa shi kansa mujtahidi ne yana iya yin magana a kai. Amma qadiyyar da take da alaƙa da masirul umma, makomar al'umma gaba ɗaya, a samu wasu ɗan kucu-kuzamu, wani ɗan kubulutu a ce shi yake tattauna ta, ta ba shi littafin da zai iya ja daidai ba, ba zai iya ja daidai ba, ba zai iya bambance maka tsakanin fa'ili da maf'ulin ba, bai san ayyukan hurufun jami'i ba. Amma kuma wani rigima yake akan cewa sai ya ɗora al'ummar Najeriya, musulmin Najeriya gaba ɗaya akan wata turba ta wacce shi ya gano. Babu shakka, wato wannan ɗaya daga cikin musulmin da suka ɗauka a Najeriya ke, suka aukawa tafiya ta ilimi da tafiya ta addini a ƙasar nan. Abin da kai ci da ya ce mutum ya zauna ba har yana maganganu a kan wannan. Yanzu ka ɗauki sha'anin boko, ni ban ma taɓa jin wani wanda ya taɓa yana ja a kan a yi boko ko kan a yi ba. Duk da cewa ba duniyar gaba ɗaya a hargitsi take, babu a wata ƙasa ta musulmi da duniyar take zaune lafiya ake bokon salin alim. Haka ake da shi, ake yinsa cikin irin wannan abubuwa waɗanda suke ba su kamata ba. Amma wani malami bai taɓa daga kara a kan cewa ya haramta yin boko ba, ba a taɓa samun wannan ba. In kana maganar ƙasa wacce ta tara malamai, malamai na Allah masu tsoron Allah, ƙasar Saudiya babu kamar ta. Amma a gaban gidan malaman da yardarsu da amincewarsu ake ɗaukan 'ya'yan Saudiya ɗin, akwai su ma ƙasashen arna ɗin can, ba wai na nan ba, akwai su can Amerika da Ingila, su je su yi karatu a gaban malaman. Akwai bi'isar da ake turawa duk shekara, hukuma za ta tura mutane, yara waɗanda za a kai su can a biya musu kuɗin makaranta don su yi karatun da ake da buƙata a ƙasar. Na san akwai wasu lokuta ma da malaman ake nema su zo su zauna da yaran don su yi musu nasihohi, in sun je ya za su tsaya su yi karatun, ya za su kare kansu daga irin abubuwan da za su gani na fasadi da sharri a can. Malaman su suke zuwa su yi musu lacca. Akwai sanda su safarul hawali, na san su suke musu lacca in za su fita. Akwai laftoci jerin gwanan laftoci da wata shekara ya musu. Safarul hawali kuma in kana neman 'yan ɗumbin bala, ka same su ai ka gama. Su safarul hawali su suka zauna shekara biyar a cikin kurkuku, saboda suna rigima da gwamnatin Saudiya ita kanta. Gwamnatin Saudiya wadda ta fi taka ƙarfi, amma suna rigima da ita akan wasu mas'aloli da wasu abubuwa da suke gani suna wakana a ƙasar wanda bai dace ba, suna magana har ta kai an sa su a cikin kurkuku shi da abokansa shekara su biyar, ana cewa su yadda su janye maganganunsu a sake su, sun ƙi su yadda. Safarul hawali malami ne na aƙida, in aƙida kake takama da ita, malami ne na aƙida, ya riƙe shugaban ɓangaren aƙida, sashen aƙida ko tsangayar aƙida a jami'atu Ummul Qura, yana da littattafai da yawa akan aƙida, kusan har sai da ta kai ana kiran shi Ibn Taymiyyah as-Saghir, wato ɗan wani ɗan ƙanƙanin Ibn Taymiyyah, saboda yadda ya sa harkar karantar da aƙida a gabansa. Amma a gaban idonsu ake kai yara irin karatun da ake buƙata, ba su taɓa tada ƙayar baya a kan wannan ba. Ba na jin kuma wai kai ka fi su sanin aƙida, kai da ba za ka iya tada jumla ɗaya mai gaggiya ba. Saboda haka har a ce wai an zauna ana ja a kan wannan a yi ko ka a yi, abubuwa irin waɗannan misalai da mafasir su suke hukunta su. Ko da kuwa akwai mafsada, to akan duba shin barin abin zai iya aukar da wata mafsada da tafi wannan girma. Wannan duk mabda ne da duk malamai sun ittifaki a kansa. Dar'u ihdal mafsadatayn ko a'lal mafsadatayn bi irtikabi aqallihima, abu ne da duk malamai sun ittifaki akan wannan, babu wani wanda ya ja akan. Kuma dalilai na shari'a birjat suna nan akan wannan matsala. Amma sai ka ce a'a, duk a janye a zo a shiga dukkan wata barna da ainihin tabarbarewa da kaskanci da lalaci a shiga a abin da a fada a cikin sa saboda a kauce mu wannan. Ka duba Sheikh Abdurrahman al-Sa'idi mai tafsirin Karim al-Rahman, tafsirin al-Qur'ani. Sheikh Abdurrahman al-Sa'idi shi ne malamin Sheikh Uthaymeen, kusan babu musulman da Sheikh Uthaymeen ya tasirantu da iliminsa, ya tasirantu da tarbiyarsa, har da tafarkin hanyar karantarwarsa kamar Sheikh Sa'idi. Shi yake faɗa da kansa, baya da malami da ya masa tasiri a rayuwarsa kamar Sheikh Abdurrahman al-Sa'idi. Ka je ka duba tafsirin suratul Hud wanda da muke ciki, za ka zo inda yake magana akan fa'ida da take ƙarƙashin faɗar Allah, wa laula rahmatuka larajamnaka wa anta alaina bi'aziz. Da mutanen annabi Nuhu da annabi Hud suke ce masa ba dan jama'arka ba da mun jefe ka, dan kai ba wani abin a zo a gani bane a gurin mu, wa ma anta alaina bi'aziz. To shi ne yana faɗar fawaid da suke ƙarƙashin waɗannan ayoyi, yake cewa kaga hanyoyin da Allah yake taimakon musulunci da musulmi suna da yawa. Wani lokaci sai ya taimake ka ba ta hanyar kafirai wanda ba naka ba, kafirai wanda suke ɗan uwanka ba wanda kuke tare da su addini ba. Yace ka duba saboda ƙabilarsa wanda ba tare suke da shi a addini ba, dan a lokacin ba a ce sun musulunta ba, amma kafirai sun ji tsoronsu sun taka musu birki. Sai ya ce to kaga wannan shi yake nuna cewa mutanen da suke rayuwa a ƙasashen da ba su da wani system sai na kafirci ya kamata su zama suna da wakilci a ciki. Shi da kansa yake faɗar haka, ce ya kamata a ce suna da wakilci a cikin wannan system da duk da cewa ba na musulunci ba. Ya ce domin zamansu a ciki zai iya amfani ga musulmi da musulunci. Abdurrahman al-Sa'idi shi yake faɗar a cikin tafsirinsa. Ibn Baz an masa irin wannan tambaya kamar yadda yake cikin littafin tatbiqu shari'a al-islamiyya na Manna al-Qattan. An tambaye shi game da shiga parliament, majalisar ƙasa. Yace to ai duk ƙasar da ya zamana yanzu har ma da zaɓe da zuwa ai ID card katin zaɓe, yace to duk ƙasar da take mutanen cikin ta ba za su taɓa samun wata dama kawarwala ko sakewa ba ko samun ƴanci sai ta wannan hanya ya zama wajibi. Yace kowanne ƙasa tana duba maslahar ta ne, akwai abinda yake maslaha a ƙasa, akwai abinda ba maslaha ba. Wannan magana da Ibn Baz yake bada fitowar da yake bayarwa kenan. Na san kuma in maganar aƙida ce da sanin da ya kamata a yi a zama musulmi na gare ko ahlu sunna, ina ga sai dai in ana maganar Ibn Baz sai dai kawai ka sa hannu a ka, ba ka da abinda za ka iya cewa kuma, don ba mu da wani malami rabbani da aka yi a wannan ƙarni kamar Ibn Baz ta fuskar wara'i da tsoron Allah. In ana baka tarihinsa sai ka yi tsammanin wani ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda wara'i da tsantsini. To amma maganar da yake faɗa kenan, yake cewa duk abin da musulmi ba za su iya samun haƙƙinsu ba sai ta hanyarsa. To maslaha tana hukunta wajabcin wannan abu a je a yi shi. To maganganu da malamai da dama sun yi ta yin irin wannan, amma kuma sai a samu wasu yara da za su karanta abubuwan da ba su gane ba. Kaga haka Ibn Taymiyya shi ma a cikin fatawarsa mujalladi na 28 abin da yake faɗa kenan. Kuma ko menene na shari'a fa kada a manta haɗe yake da al-istita'a, wato iyawarka, iyawarka. Akwai inda Ibn Taymiyya yake maganar Najashi malikul Habasha wanda ya musulunta amma mutanensa gaba ɗaya ba su san ya musulunta ba, yana matsayin sarkinsu. Saboda haka dukkan wasu abubuwan da suke gudana na al'adu da yadda zamantakewa suke ba su ga canji ba, saboda ba su ya musulunta ba. Sai da yanzu ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da sahabbansa su ta su yi masa sallah, domin ya mutu a inda ba za a yi masa sallah ba. Ibn Taymiyya yake cewa kaga Najashi sai ta ɗaya zata a kun guda ɗaya don Allah, ma'ana bai ma samu wannan damar ba da har ma zai yi sujjada ko ya yi sallah ko ya wani abu na imani. Saboda a lokacin istida'arsa kenan wannan imanin da ya kudurce na cewa manzon Allah mai gaskiya ne a zuciyarsa, iya abin da zai iya yi kenan. Kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, iya abin da zai yi kenan. Yace to wannan hukunci ba ya kan Najashi ba, kowa ne zai samu kansa a irin wani matsayi irin wannan hukuncin su ɗaya daga gashi ba ya da bambanci. Mas'ala ce da malamai tuntuni an yi ta maganganu a kanta, amma sai a zo a dinga ɗaukar wasu nusus ana sa su a zabijiransu ba, a zo ana ɗaukar wasu littattafai ko wasu fatawa da ba ma daidai ake karanta su ba, kuma masu fatawan nan su suke ba da waɗancan fatawoyin wanda zai nuna maka cewa ba su ma fahimci fatawar da aka bayar ba a gurin. Kowace magana dole ka ajiye ta a mahallinta, kowace magana dole ka ajiye ta a mahallinta. Akwai sanda za ka karanta nassi da komai daidai, amma ba za ka iya hujja da shi ba kuma a wannan bigiran, saboda akwai wani abin da zai hana hujja da shi a wannan bigiran. Wannan yana nan cikin nususun shari'a, shi yasa malamai suke cewa ba wai karanta nassi ka fahimce shi ba, tanziluhu ala alwaqi, shi yafi komai wahala. Kai ka sa shi a gurin da ya dace, wannan shi yafi komai wahala, ba wai karanta ka fahimce shi ba. Shin ya dace ka sa shi a gurin ko bai dace ka sa shi a gurin ba? Saboda shari'a cike take da mura'atul masalih da mafasid na al'umma, kusan ma wannan shi ne dalilin saukar da shari'a din gaba ɗaya. Ai, Ubangiji ya saukar da shari'a ne domin ya tabbatar da maslaha ta al'umma ta ɗan adam, kuma a kawar masa da abin da zai cutar da shi. Saboda haka shari'a kullum fafutuka take yi akan ta samar da maslaha cikakkiya ko ta yawaita ta, ko kuma a kawar da mafsada gaba ɗaya ko a ƙananta ta. Idan ba za ka iya kawar da duka biyu ba, sai ka dubi wacce ta fi zama barna sai ka kawar da ita, amma ba ka mai da mutane ruwa ba. Haka malamai suka zauna. Yanzu ka ɗauki Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin almajiransa, ya rayu a Jordan, ya rayu a ƙasar Jordan. Idan har maganar kafirci ne, in ba su ɗara mu to ba za mu ɗara su ba, ba za mu ɗara su ba. A lokacin da yake Syria, a lokacin gwamnatin Syria da 'yan bid'a suka sako shi a gaba, har ta kai ma an ce ya fita ba ƙasar sa bace, aka ɗauko shi bayan ya yi zaman kurkuku na watanni, aka ɗauko shi aka kawo shi kan gona aka ajiye. Duk ƙasashe suka ƙi karɓarsa, Saudiya ba su karɓe shi ba, Kuwait ba su karɓe shi ba, ballantana kuma irin su Masar. Ya jima a Buda, an rasa ma ina zai je duk duniyar nan. Saboda haka sai wani almajirinsa, Muhammad Ibrahim Shakara, wanda ake masa alkunya da Abu Malik, shi ne ya karɓe shi, kuma shi a wannan lokacin minista ne a gwamnatin Sarki Husaini. Minista ne, shi ne wazirin aukas, minista ne. Saboda haka shi ya je ya nemi shafa'a wajen Sarki Husaini na Jordan, cewa ga wani malaminsa da dan Allah a bashe shi ne. Yace to kai za ka tsaya masa? Yace zan tsaya masa. Saboda haka aka bashi ikama, izinin zama a ƙarƙashin tsayawar shi wannan almajirin nasa Abu Malik. Ya zo lokacin da Albani ya zo ya zauna a ƙasar Jordan, gidansa ma sai da aka sanya masa ainihin signboard, aka rubuta cewa ba a yarda sama da mutum biyu su shiga a lokaci ɗaya ba, wai kada su shiga ya karantar da su abin da ya sani na akida, sai dai idan ana so a shiga, sai dai in mutum biyu sun shiga sun fito wasu biyu su shiga. Haka ya zauna har wasu shekaru, bai taɓa cewa almajirin nan nasa kai ka fita da gwamnatin nan ba, gwamnatin kafirci, bai taɓa gaya masa. Har ya gama aikin sayar kaya, a dalilin sa ya samu mazauni matsuguni har ya yi abin da bai amfanar da musulmi, a dalilin wannan minista din. Amma wani kawai ya zo ce a ai haramun ne, kuma duk wanda ya shiga ma kafiri ne. Kaga wannan magana ce kazantacciya, in banda wanda yake a ilimi wato kazami ne, ba wanda zai faɗi wannan magana. Saboda haka ba so in yi magana a kai ba, to amma mutane sun fiya wato rubuta a kan wannan magana wacce take da nauyi ta fuskar ilimi, ita take tsayawa ta tattauna. Amma magana ta wasu can haka, wanda in ka zo ka ce a ɓarke da Larabci, sai dai su jata kalmar su duba a guji, su za su ce maka wai za su maka sawa, su za su gaya maka, su za su kawo maka abin da zai haddada masirin umma. Wannan babu shakka jahilci ne. Za mu samu har yanzu ai za ka samu ba wani fitaccen malami a ciki, ba za ka samu ba. Kuma duk inda wannan taɓarar take a duniya, ba za ka samu fitaccen malami a cikinta ba, ko ina take a duniya. Za ka samu ma gaba suke da malaman, inda za su samu dama kashe ma malaman suke. ɗan jama'atul hijrat wa takfir su suka kashe Muhammad Hussein Zahabi ba a Masar, har gida suka sace suka je suka kashe shi wazirul awqaf, saboda yana da dangano a kansu. Saboda haka ina ga ya kamata mu tsaya mu yi karatu, ilimi shi kadai zai warware dukkan wata matsala, ba wai jahilci ba, ba wai shiri ta ba. Akwai wanda su kuma suna ne kawai suke nema, wani yana so in ya saba ya kawo wani abu sabo a san shi, to kuma wannan sunan duk ba inda zai kai shi. Allah ya ɗauki sarki ya sauri mu koma karatu mu.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويكون شاهد منه ومن قبله كتاب موسى
shida kana cikin wata al'umma da tukunna har yanzu ba su ma gane inda ilimi ya sa a gaba ba. Yanzu ake kokarin a sa su akan hanya ta ilimi su fahimci menene muhimmanci ilimi. Yanzu ka gane wannan aya a jiya nake gaya muku cewa Ibnu Taymiya ya rubuta shafi sama da 30 a kai, sama da 30, kuma ya rubuta ne dan al'umma su karanta su fahimta su gane ya fito da wasu abubuwan da ba a sani ba. Amma yanzu wani yana ganin cewa ya danne aka daɗe a kan aya a wuce ta mana. Akwai wanda yana nan yana damuwa dan so samu wani ne. In so samu wani ne yana so ya ga cewa a kullum ba mu karanta aya 30, shi bukatarsa dai a ce an gama. Inda ko ba wannan ba ne. Abinda za a gaya maka na ilimi shi ne muhimmi. Wani ilimin ba kafin a zo kan shi ka fahimce shi duk lokacin da aka yi aya kaza. Saboda haka ko da ba Allah ya karɓi rayuwarmu da mukai inda kai kake tsammanin mukai ba, wataƙila mun ba ka ilimin abin da mukai gare shi ba. Saboda haka ba wai buƙatar mu bane mu ga cewa mun yi ta tafiya su mutum wannan ne akwai inda ake yin haka, na sai ka je can ma. Saboda haka waɗanda suke jin karatu na ne abin da nake cewa a hakan ina taƙaitawa mu matuƙar gaske wallahi. Idan abin da za mu yi inda za mu tsaya mu yi bayanin abu bisa yadda ya kamata mu yi bayanin sa, aya ɗaya ba muna iya kwana uku gudu muna yin littafin Allah ne na san ka zai a ja'ibu abin da ke cikinsa na babba maki ba ya da ƙarshe. To amma wani yana cewa wai ai sauri a karanta ayoyi da yawa, saboda haka ba wannan ne buƙatar ta ba. Saboda haka sai dai ai ta haƙuri, to kana cikin al'umma da tukunna ma ita turbar ilimin ya zama ake kokarin su gane ba, kuma ka ɗauko wasu abubuwa wanda suke manya-manya ka zo ka ce za ka yi fatawa a kansu baka san haƙiƙaninsu ba san yadda suke ba. Babu shakka al'umma tamu tana buƙatar karatu, tana buƙatar ilimi. Jiya mun fara magana akan wannan aya da take cewa faman kana ala bayyinatin min rabbi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa, inda muka faɗi fassara daban-daban ta ba da bai. Wanda daga ƙarshe muka faɗi fassarar da Ibnu Taymiya ya yi da maganganun Ibnu Taymiya, daga cikin maganganun Ibnu Taymiya da yake cewa wannan aya ta kunshi dukkan wani wanda yake bisa hujja ta Ubangijinsa. Aka man kana ala bayyinatin min rabbi, shin yanzu wanda ya kasance akan wata hujja daga Ubangijinsa, wa yatluhu shahidun minhu, wani mai shaida yana binsa a baya. Ibnu Taymiya ya ce wannan man kana ala bayyinatin din shi ne dukkan wani wanda yake bisa hujja daga Ubangijinsa. Albayyina ya ce shi ne al'ilmun nafi, ilimi mai amfani. sannan ash-shahid alladhi yadhuhu da ubangiji ya faɗa shaida mai bin sai ci shine al'amalus salih. Saboda haka wannan magana ta kosha magana ne akan annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin kiyama, domin annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake kan bayyinatin min rabbihi. Haka nan waɗanda suke mabiyansa su ba suna kan bayyinatin min rabbihim, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana dangane da manzonsa ya ce qul inni ala bayyinatin min rabbi, qul inni ala bayyinatin min rabbi, ka gaya musu ne ina bisa wato hujja daga ubangijina. Sannan game da muminai Allah yake cewa afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum, yanzu wanda yake bisa hujja ta ubangijinsa zai zama daidai da wanda aka kawata masa aikinsa, ya biso suka biso ya zo zuciyarsu. Kuma Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabin sa cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin, kace wannan yace hanyata, ina kira zuwa ga Allah ni da waɗanda suka bi ni, ni da waɗanda suka bi tafarki na ala basiratin akan basira. Wannan basira din ita ce albayyina din da ubangiji yake faɗa ana afa man kana ala bayyinatin min rabbi, ita ce wannan basira din shine al-ilmu dafi, ka kira mutane zuwa ga Allah amma da ilimi mai amfani. Allah yana cewa aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathalahu fi dhulumati laysa bi kharij minha, kaga ana ubangiji ya ce wanda Allah ya raya shi yake wanda yake matacce ubangiji ya raya shi ya sanya masa haske, yana tafiya da wannan gaskiyar cikin mutane ba zai zama daidai da wanda yake cikin dukkan da ba zai fita daga cikin sa har abada. To wannan haske din shine albayyana din da ubangiji yake magana akan sa, kul man qafa man kana ala bayyinatin min rabbi, shine wannan nuran da ubangiji ce wata Allah da nuran yamshi bihi fi an-nas, kamar yadda Allah ce nurun ala nur, wato shiriya bisa shiriya, haske bisa haske, wato haske na imani wanda yake cikin zuciyar bawa, da kuma haske na ilimi wanda zai samu, ko kuma haske na aiki na gwarai wanda zai yi, shi ne nurun ala nur. Shi ne abin da Allah yake cewa afa man sharaha sadrahu lil islam, wannan abin da ubangiji ya bude kirji da shi na musulunci shi ne wannan bayyana din. Afa man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih, zai zama wato wanda ubangiji ya bude kirjinsa da musulunci yana bisa haske daga ubangijinsa. Wannan hasken da wannan bude kirjin ga musulunci ita ce wannan bayyana din da ubangiji yake faɗa, afa man kana ala bayyinatin min rabbih. Saboda haka manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama da waɗanda suka bi shi su ne akan bayyinatin min rabbihim ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, su ne waɗanda suke kan basira, su ne suke kan shiriya, su ne suke kan haske, su ne suke da imani wanda ya cika musu zuciya, su ne suke da ilimi mai amfani, su ne suke da aiki na gwarai, shi ne ma'anar afa man kana ala bayyinatin min rabbihim. Sannan wa yatluhu shahidun shahidun minhu, wannan tabiri da minhu yana komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, domin wannan alqur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ya koyi ilimi mai amfani daga Allah yake, shi yasa ubangiji ya ce minhu. Kuma wannan alqur'anin shi yake shaida bisa ga abinda mu'mini suke kai na shari'a, cewa su ne akan shari'a. Alqur'ani shi yake musu shaida, kamar yadda shi ne ya yi shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa annabi ne na gaskiya. Annabi shi ya yi Alqur'ani shi ya masa shaida, domin shi ne mu'jizarsa wacce take dawwama, kamar yadda muka yi bayani a baya. Saboda haka tafsirin wanda ya fassara wannan aya da cewa ash-shahidu, ana nufin shi harshen manzon Allah din, shahidun minhu wai harshen manzon Allah din da yake karanta Alqur'ani, ko kuma ana nufin sayyidina Ali, to wannan magana ce tana da rauni kwarai da gaske, domin mutum ba ya yi wa kansa shaida, mutum yana yi wa kansa shaida ne, ba ya yi wa kansa shaida. Sabanin idan ubangiji shi ya ba da shaida a kansa, kaga an samu wanda shaidarsa ta fi kowa, kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, Allah shi kadai ya ishe ni shaida tsakanina da ku, lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu, saboda ka Allah shi ke shaida, amma mutum baya yi wa kansa shaida. Sannan wa man indahu ilmul kitab, da ubangiji ya faɗa a waccan aya, yana nufin waɗanda Allah ya ba su ilimi na littafi, Yahudawa da Nasara waɗanda suka karanta Taurat da Injila sun ga bishara da Allah madaukakin sarki yayi da zuwan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, duk da ga su cewa kafirai ne, amma kuma su da kansu suna ganin cewa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne, kawai bi ne ba za su yi ba. Ya'rifuna hu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu. To kaga makiyayin ka yi maka shaida wannan shi ma wani abu ne wanda yake nuna tabbacin gaskiyar abin da kake kai. Wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u, gaskiya shi ne abin da makiya ba su kai shaida a kansa. Shi yasa Ubangiji yake faɗa a cikin wannan sura, yace wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma, gabanin alqur'ani akwai littafin Annabi Musa wanda jagora ne shi kansa, sannan kuma rahama ne. Allah yana cewa wa shahida shahidun min bani Isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum, wani mai shaida daga bani Isra'ila yayi shaida a bisa kwatankwacin alqur'ani, don haka annabawa da suka gabata gaba ɗaya sai da suka yi shaida akan gaskiyar abin da Allah madaukakin sarki zai aiko na Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zai bashi na qur'ani, kuma sun yi imani da wannan domin Ubangiji ya riƙe alkawari daga wajensu. To kaga su sun yi imani kun karya ka, kuma a cikin waccan sura da muka wuce suratu Yunus, ai mun ga inda Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama, wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik, idan kana shakka, ba wai shi ke shakka ba, waɗanda ke tare da shi su suke shakka. To idan suna shakka game da abin da muka saukar maka, su tambayi waɗanda suke karanta littafi gabanin su. Kaga ga abokan gaba su kansu an ce a tambaye su, don ba su da abin da za su faɗa na karyata Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan shi zai nuna gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Walladhina atainahum alkitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bilhaqq, wanda muka ba su littafi su ba suna sane da cewa alqur'ani da Allah ya baka gaskiya ce ta zo maka daga Ubangijinka. To kaga wannan shi ne shahidun min Allah wa yatluhu shahidun minhu, wanda shi ne alqur'ani. Saboda haka wanda ya ce Jibril ne ake nufi da wayatluhu shahidun minhu, shi kansa Jibril ai ba wani abu yake zuwa da shi ba, abin da yake zuwa da shi shi ne alqur'ani, ba wani abu yake kawowa ta ɓangaren ta ƙashin kansa ba wanda zai kawo shi daga aljihunsa, a'a abinda Allah ya aiko shi da shi shi yake faɗa. Saboda haka Ubangiji ya shaida, mala'iku sun shaida akan cewa abinda Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne. Kuma a ce wa shahida shahidun, ana nufin Jibrilu, babu inda a alqur'ani ko a sunna aka kira Jibrilu da mai shaida, dallantana a fassara wannan aya da cewa Jibrilu ake nufi. Haka nan a ce harshen manzon Allah ake nufi da shahidun, shi ma alqur'ani da sunna Ibn Taymiyya yake cewa babu inda aka ga an kirawo harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama da suna shahidu. Amma maganar waɗanda suke cewa sayyidina Ali ake nufi, har suke cewa wannan aya din ma ahlus sunna sun jirkita ta, ko kuma sahabbai sun babbata ta, sun cire wani abu, sun kaddamar da wani abu, sun jirkita da wani abu, shi yasa ba ta yi girgice aka kasa gane ma'anarta, har ma da mai suke ta ce in ce a kanta. To babu shakka wannan magana ita fi kowace magana zama jahilci, in ɗanda magana ce da tana na a rubuta a cikin kundin littattafai, wasu ma sun rawaito ta da ba ma za a tsaya ana tattaunawa a kanta ba, saboda jahilcinta ya fito ƙarara. To saboda kasancewar akwai ta a cikin wasu littattafai waɗanda suke kawo da gangamu gaba ɗaya, suna kawo da gangamu duk da aka yi, kamar tafsirin Tabari ya kawo, tafsirin Ibn Abi Hatim ya kawo wannan. To babu mamaki ka zo ta rana ɗan Shi'a ce zan maka hujja, zan yi maka hujja da littattafan. To a dalilin haka yasa muke tsayawa a kan irin wannan, amma ba dan haka ba ai sai mu ce ba za mu tono ta, ba za mu wafaɗe ta ba. To amma tana nan a cikin littattafan da suke rubuta maganganun da suke faɗa da isnadi, domin duk wanda ya rubuta maka maganarsa ya kawo isnadi, ma'ana ya ce ga wanda ya kawo maganar, to ya gama maka bayanin maganar. Ta nan ne za ka fahimci gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce. Yanzu Tabari a cikin tarihinsa, a muƙaddimar tarihinsa, ka ga sai da ya magana ya ce duk abin da zan kawo a cikin wannan wagegen littafi nawa zan kawo shi da isnadi, wataƙila ka ga wata magana ta ba ta da daɗin ji, ka ga wata magana su kansu habbai ce, to amma zan kawo maka da isnadi al'uhdatu ala al-naqili, laifin yana kan wanda ya je ya rawaito abu, ya kawo shi domin ya maka bayanin asalin magana daga ina ta fito, ka san dukkan wata magana in aka gaya maka ga daga inda ta fito ne. wanda yana maka sauki wajen ka gane gaskiyar magana ko shin gaskiyar sabanin abar magana ka rasa wane ne ya faɗe ta to sai kai ta tantana wata kila wanda ya faɗe ta din gaskiya yake amma idan aka gaya maka cewa wanda ya faɗe ta fawane ne kuma ga irin guguwar aqidarsa dama an sashi dan bid'a ne da zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi'a ne kaga shi kila ba za ka yi mamaki ba dan ya kawo wani labari da yake dauke da su kan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da yasa malamai suke kawowa duk da ba su yarda da abin ba don haka kakka dauki littafin tabari ko tafsirin sa ko a cikin ainihin tarihin sa ka ce duk abin da ya kawo da islahi shi ma ya gamsu da abin in ka yi haka to ka kaucewa hanyar ilimi baka san ba da ilimi yake nufi ba saboda haka ibnu taymiya yake ce mana wannan magana magana ce ta jahilan shi'a suna tsammanin cewa sayyidina ali shine ash-shahidu minhu wai minhu din sai wai bangare daga annabi sallallahu alaihi wasallam minhu wannan tabiri yana kowa ga annabi kuma wannan ash-shahidu din ali ne kuma wani bangare ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wai saboda daman ya ce da shi anta minni wa ana minka anta minni wa ana minka ya ce kai nawa ne ni da kai sai suka ce minni din da yana nuna kai bangare na ne ni bangaren kai haka suke dauka tare da cewa sayyida annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ya faɗe ta ga wasu ba sayyida ne kawai ba a lokacin da al-ash'ariyyun mutanen yaman su abu musa al-ash'ari da tawassa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu ya al-ash'ariyyun hum minni wa ana minni kaga yana nuna su bangaren sa ne kai wanda ba ya nuna su bangaren sa ne yana nuna su na wane ni nasu ne ni da su duk tafarki ɗaya muke bi hanya ɗaya muke bi wannan shi da abin da yake nufi annabi ba ya dubi Julaibi ya ce haza minni wa ana minhu ba Julaibi wani wanda mutane a lokacin suke ganin kamar ba wani mutum ba wani mutum mai gata ba ba wani mutum mai galihu ba da ya je neman aure aka hana shi annabi ya ce ka je ka ce ni ya ce a baka suka ce ba su yarda ba sai sun zo tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Julaibi minni wa ana minhu to kaga magana da aka gaya wa sayyidina da an gaya wa wasu ba to shi ma wannan rashin su ba su yi tudu shahidin ne su ba su su ne kaga wanda da yake nuna maka jahilcin magana saboda ka duk wani mu'mini ba duk wani mu'mini ba min annabi wa annabi sallallahu alaihi wasallam minhu dukkan wani mu'mini kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa annabi Ibrahim alaihi salam fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya bi ni to fa innahu minni wanda usulubi ne larabci ga wanda ya san larabci amma da yake yawanci shi a ba larabci suka sani ba sai haka sai suke da tawo bangare ne na annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka wa shahida shahidun minhu ala dukkan wai shi sayyidina ali din dan haka riwayata ibnu abi hatim ya kawo wacce take dauke da wannan riwaya ce wacce bata inganta ba kuma wanda ya kawo ta shine abbas abin abbas ibn abdullah shi da ya ruwaito ta shi kuma wannan abbas ibn abdullah an san shi da ruwaito maganganuwar da suke ba su da kyau shi da ya ruwaito cewa wai sayyidina abubakar a sayyidina ali wai yana yi wa kansa kirari yana cewa ana siddiqul akbar aslamtu qabla an-nas bi sab'i sinin wai sayyidina ali yana cewa ni ne as-siddiqul akbar in ana cewa abubakar siddiq ni ne babban na bi shi kuma na musulunta kafin mutane su musulunta da shekara bakwai kaga wannan duk ai daga jika ta sai da ba zai faɗi wannan ba domin jahilci ne karara mutumin da ya faɗi wannan bai san ba tarihin musulunci ba sai da sayyidina ali shekarar bakwai da musulunta mutane suka fara musulunta sannan kuma akwai ruwaya da su malamai suka ruwaito shi ta saba da wannan din idan ibnu abi hatim shi da kansa ya ruwaito daga katada daga urwa daga muhammad ibnu ali shi ne ibnu hanafiya محمد ابن علي ابن الحنفية يلا تشيوا يلا جاء مع بنسى سيدنا علي وبنسى سيدنا علي شيك الوالد يجي تعبنت لأبي ويتلوه شاهد منه إن الناس يقولون إنك أنت هو وسمت على سنة كيني شاهد منه ده ألا تشيوا ويتلوه شاهد منه ويسر تزام من سيدنا علي عبد الله بن سبع ومن يوم بيومون ديشو ومسلين شيدني يرمع النار واندشي أسف شي أجي ya yi ta faɗa irin waɗannan maganganu don haka ya haɗa irin wannan har irin wannan ayat biya ya haɗa a kan cewa sayyidina ali ake nufi shi ne muhammad ibn hanafiya yake tambayar mahaifinsa sayyidina ali ya ce mutane suna cewa wa yatluhu shahidun minhu wai kai ake nufi sai yace sai sai da iya cewa dittu law anni ana huwa la yafata ila ma ni zidd walakinahu lisanu ana nufin harshen sa kaga wannan riwaya ta fuskar sanadi ma ta fi wacce kyau amma ita ba za ka kawo ta ba kaga anan sai da aliya karyata ba so su fadar wannan wancan magana dan haka wannan an rawaito kutaukacin sa daga الحسن البصري لقتادة ابن دعامة السدوسي لمكة السدوسي حكما أرويته لك حسين بن سيدنا علي شيء فسر ويتلو شاهد منه لشيء النبي صلى الله عليه وسلم وعيك نفي سلم ابن تبيعك شيء ما لميس وصل لك شيء أهل البيت كما سيدنا الحسين بن علي سن فسر ومتابعة لشيء النبي صلى الله عليه وسلم وعيك نفي وانت ابن تبيعك مبيا سما بسن شكتك yace sun yi haka ne domin su yi raddi ga jahilan shi'a wanda suke yaya da waccan magana domin wannan sura ba ai a makka ta sauka sura a madina ta sauka a makka ta sauka a lokacin da ta sauka sai da dan kokari da yawa bai balaga yana dan karami lokacin da sura ta sauka sannan shi ma yana daga cikin wadanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mabiya sannan a shari'a musulunci uba ba ya wadansa shaida da baya yi wa ubansa shaida wanda ita ce ka'ida ta shari'ar musulunci domin a kawar da tuhuma don haka sai da ko da dan manzon Allah ne a lokacin ba zai masa shaida ba balle a ce wa yadu lahu shahidun minhu ana nufin sayyidina Ali ko da dan baki ne ba zai masa shaida ba domin uba baya yi wa da shaida shi ta baya yi wa uba shaida domin ana gudun a samu tuhuma ta karama saboda haka ya zai zama shi ne hujjar da manzon Allah zai yi hujja da ita akan gaskiyarsa ya kawo sayyidina Ali ya ce wannan shi ne hujjar ta yana dan yaro kankani ko balaga bai yi ba kana ga kafire ba za su rasa dariya ba to ka gani kamar yadda yake cewa ibnu tayyib yake cewa saboda shi a sun fi kowa jahilci sun fi kowa wauta wajen su yabi mutum sai su soke shi ba su sani su suna son su yabi sayyidina Ali da wannan aya amma ba su sani ba cewa suna sukan Allah da manzansa domin Allah da manzansa ba za su yi hujja da abin da ba zai zama hujja ga masu hankali ba ba zai zama hujja ga masu hankali ba a ce kuma manzon Allah ya yi hujja da abin da mai hankali ya san ba hujja ba ne kaga wannan suka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da duk daukakar da sayyidina Ali ya samu ya same ta ne ta hanyar biyayya da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka soke shi ba ka soke shi kuma sannan duk matsayin da ya samu ka rushe domin in ka rushe al'asr to al-far'u ba ya rushe da zarar ka rushe ka sare tushe to sama ba zai faɗo reshi zai faɗi saboda haka da zarar ka soki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da jahilci to ka soki sayyida Ali shi yasa ibnu taymiya yake cewa to ka roba dukkan wata hujja da shi'a za su hum ajhalu an-nas bil ma'qul hum ajhalu an-nas bil ma'qulat wa akrabu an-nas bil maqulat idan wajen su kawo abin da hankali zai karba da su kawo ta za su kawo abin da yake shirme ne wanda in ka tsaya ka dubi